sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 1 ga watan Satumba. A cikin shirin namu za a ji yadda jihohin Borno da Yobe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya suka fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki.
Akwai wanda ya fi sukutan 300,000 wanda aka yi hajjin kuwa da wani kungiyar mazaman kanta za a ba su naira 33,000 a nasarar wata shida duk wata. Mafarkin haka za a ba su kiwon lafiya na shekara guda daya.
Za kuma a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda za a aiwatar da umarnin da aka bayar na rushe ofishin ɗan takarar jam'iyyar PDP. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sule Mumuna Barma ke gabatarwa. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridan Ghana amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To kasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda bata taba gani ba, al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci da China ke bayar muhimmanci. Tsananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin Sichuan ya shafe fiye da kwanaki 70 wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961. Yanayin zafin Sichuan ya kai ma'aunin Celsius 43, a Bebei kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin Celsius 45. Ba wai kasar Sin ce kadai ke fama da al'amuran yanayi da ke da alaka da sauyin yanayi ba. Ita ma Turai ta fuskanci matsanancin zafi a wannan bazara, kuma a cikin 'yan shekarun da suka gabata gobarar daji ta ƙara ƙaruwa kuma tana barna a yammacin Amurka. Amma a ƙasar Sin hasashen yanayi yana da wani irin tasiri na daban a siyasance. Akalla fararen hula 50 ne aka kashe a wani farmaki da sojojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga Afrilu, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru 10 da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda da IS. Gwamnatin mulkin sojan ƙasar Mali, wacce ta karɓi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020, tana fama da masu tada ƙayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin Wagner mai zaman kansa da ke ƙasar Rasha. Kisan gillar da ake zargin na watan Afrilu ya faru ne a ranar kasuwa a ƙaramar hukumar Humbori da ke yankin Duenza da ke tsakiyar ƙasar, bayan da wani ayarin sojojin Mali ya taka wata nakiya. Wani rahoton da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa ɗumamar yanayi da kuma ƙara hawa da ƙabar ruwan teku ya yi a duniya ya yi kamari a shekarar 2021, wanda ke nuna cewa sauyin yanayi na ci gaba da taɓarɓarewa gabanin sake ɗaukar wasu matakai da aka yi na daƙile fitar da iska mai lahanin. Bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoton a bayyane suke, muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu ƙarfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba, inji Rick Spinrad, shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama, wato National Oceanic and Atmospheric Administration. Ganin yadda yawancin al'ummomi suka fuskanci ambaliyar ruwa wadda adadinta ya kai na tsawon shekaru 1000, fari na musamman da kuma zafin da ya kafa tarihi a bana, hakan ya nuna cewa matsalar yanayi ba barazana ce ta gaba ba, amma wani abu ne da ya kamata mu magance shi a yau, inji shi a cikin wata sanarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya ga rahoton mu na farko. Jihohin Borno da Yobe da ke shirin arewa maso gabashin Najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
Jihohin Borno da Yobe ke shirin arewa maso gabashin Najeriya sun fuskanci ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa kamar da bakin kwarya wanda ya haifar da asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki. An ne samu asarar rayuka da gidaje da kuma gonaki da dama musamman waɗannan jihohi guda biyu da ma makwabtan jihohi sakamakon ruwan sama da aka dinga kwararawa ba dare ba rana. Dr. Muhammad Koji shine babban sakatare a hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Yobe wanda ya fara bayani game da irin asarar da suka taka da kuma asarar jihar Yobe da wasu jihohin Najeriya da ma abin da ke cewa.
To hakan dai abin da ya faru cikin kwana biyu nan babban ma abin da kai ce da tabbata tausayi shine akwai ne garin Gaida ke garin Mutai a garin Gujiba kusan gaba dai da ruwan cikin garin gida da cikin garin banda gidan gudu da kanga gida da biyu ko sai ya fiki da ruwa. Ana cikin mun je mun tantance muna kokarin kai musu tallafi kuma sai garin da yake hada dan Damaturu da Gujiba da har Borno gane shi ma sai gida ce a kuma na mai wurin da kansa kuma
a duk da yake da za a samu alternative hanya da za a jira a isa ga mutanen da suke wannan yankin abin
tallafi.
To ɗan ka dai kamar akwai asarar rayuka da aka yi a wannan sanadiyar karewan gada ne yau? A sanadiyar karewan gada ba asara ba yake da yawa duka dare da safe muka je wurin. Jihar Yobe gaba ɗaya ta yi
asara da dama zuwa yau banda dai na yau bayan da muka yi assessment an samu akalla magidanta kuma da 7,200 da wani abu ne abin da ya zai da 7,230 ba ya karana hukumomi gaba ɗaya kusan 16.
Kamar kuna da adadin mutanen da suka rasa rayukan su ga rayukan nasu banda wanda suka ji raunuka?
Ko wanda suka rasa ba gida tukan da har yanzu ba tantance wa haka akwai wanda ya tsaye sabo su mutane 1,300 wanda aka yi hajin kuma da wani kungiyar mai zaman kanta za a ba su naira 33,000 a halin na tsawon wata 6 duk wata. Mafaki haka za a ba su kiwon lafiya na shekara guda ɗaya sauta. A kowai kamar hukuma an samu wanda ke mutane da yawa mun yanzu ruwan ya zo akasari yawancin mutane mu yanzu sun koma gona sai sama mun yi zafi dan shi kamar da bawo shi ba babu a gona ba babu ruwa.
Wannan ruwa dai ya raba dubban mutane da muhallin su da kuma lalata musu gonakin su wanda hakan kan iya haifar da karancin abinci. Yanzu dai dubban mutane a unguwanni daban-daban suka rabu da gidajen su da kuma wajen kasuwancin su sakamakon wannan ambaliyar ruwa. Yayin da mutanen da ba a san adadin yawan su ba suka rasa rayukan su.
Sunana Muhammad Usman ne kamar yadda ake gani wannan ruwan ya kai shekara 10 bai zo ba kuma ya kai shekara 8 ba mu samu yin noma ba saboda rashin samun zaman lafiya a gari a Borno gaba daya. So bana kuma mun zo mun samu a cikin shekaru 8 ba mu samu noma bana kuma mun zo mun samu mun yi noma gashi ruwan ya zo ya cinye mana gonakin mu gaba daya ruwa ya zo ya shiga wannan yadda kuke gani ya bushe wannan duk ruwa ne an nasa na misalta ya kai almost kamar 9,000 da wani abu yanda misali yanda ya ci cinye mana gonakin gonakin mu ruwa ya bata mana gaba daya gidajen da ya rusa gida da gonaki wannan yanzu ba zan iya lissafi ba mun ba a da abin da ya bata mana garin Borno.
Kin nawa gaba daya dama itace na kakkafa ban ni da dakin dama ya rushe ya fadi gashi nan ko za ka gani ma gashi a kwance iki ai babu sai na yi gefe daya in kwanta ban ni da inda zan kwanta shine kudin ne daki ne ban ni da shi ruwa ya cinye ita kuma ya rushe gashi nan ba komai a ciki ba komai gefe nake kwana kaga gani na du a jike ike banne da abinda zan ci ma dusa ne nake yi sai na kai lungu na tattirfe da leda tukuna an samu abinda na ci.
Wasu mutane kenan da ambaliyar ruwa ya shafa da kuma ake zaton cewa ya raba su da muhallin su da gonakin su. Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna yanzu kuma ga Binta da kashi na biyu na labaran duniya.
Yarjejeniya tsakanin Serbia da Kosovo wadda tarayyar Turai da Amurka suka taimaka aka cimma a ƙarshen mako ta warware ta kaddama kan takaddun bayanai kan mutum amma ta kun saka kan lamarin da kuma tambarin lasisin Serbiyawa a arewacin Kosovo abin tunatarwa ne na rashin kwanciyar hankali a yankin. yanzu yan kasa na iya tafiya cikin walwala a tsakanin kasashen da katin sheda na kasa kafin yarjejeniyar akan baiwa yan kasar Kosovo takardun Sabia na wucin gadin lokacin tafiya zuwa Sabia amma yanzu a cikin sabuwar yarjejeniyar Kosovo ta amince karta buƙaci takardun shiga ko na fita ga masu rike da takardun Sabia Babban jami'in kula da harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya yaba da yarjejeniyar. Wannan ita ce mafita ta Turai. Muna taya shugabannin biyu murna kan wannan shawara da jagorancin su, inji shi a shafin Twitter. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta faɗa a yammacin jiya Talata cewa ta nema ne kawai tare kuma da samun amincewar kotu kan wani bincike da ba taɓa yin irinsa ba na wasu muhimman takardu na tsaron ƙasa a gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump a jihar Florida bayan da ta kula cewa da alamar an ɗau wasu matakai na kawo cikas ga binciken da gwamnati ke yi. Binciken bazata na ranar 8 ga watan Agusta na inda Trump yake zama da ke gabar teku a lokacin sanyi ya zo ne bayan da daya daga cikin loyoyinsa ya bayyana a watan Yuni cewa an mayar da duk wasu takardu na sirri zuwa ma'ajiyar adana bayanai ta ƙasa kamar yadda dokar Amurka ta tanada da zarar shugaban ya bar mulki. Hadiman Trump sun mika akwatuna 15 da masu dauke da bayanan sirri 184 a cikin watan Janairu da kuma ƙarin irin waɗannan takardu 38 a watan Yuni.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin rundunar 'yan sanda a jihar Gombe ta kama wasu 'yan jarida guda biyu a lokacin da suka je gudanar da aikin ganewa kansu yadda aka aiwatar da umarnin rushe ofishin dan takarar jam'iyyar PDP ta Adawa sai dai duk da ikrarin da rundunar 'yan sandar ke yi cewa an samu fahimta a tsakanin da 'yan jarida akwai yiwuwar zuwa kotu. Abdulwahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Cin zarafin 'yan jarida da kuma tozarta su da jami'an tsaro ke yi a Najeriya ba sabon abu bane. Sau da yawa ana samun rashin fahimta tsakanin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida game da yadda 'yan jaridan ke gudanar da ayyukansu musamman abin da ya shafi muradan gwamnati. Na baya-bayan nan shine kan batun umarnin da aka bayar na a rushe ofishin ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Gombe ƙarƙashin jami'ar PDP ta Adawa a jihar. ASP Mahid Mu'azu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Gombe ya yi ƙarin haske kan batun.
Jiya suna tare da commissioner of police kuma commissioner yakan gamin wannan asu ɗin kuma ba a turawa aka yi a kama su ba kuma ba a ba da doka cewa duk wanda ma aka ga ya ɗauki hoto a kama shi ba wanda aka ce a kama. So amma shi kaman cika yara ne suka yara sun dake shi ɗan yan sangari kuma. Yan sanda suka yi rescuing na shi aga kuma daga baya sun koma site inda ake yin abu inda ake yin abu da suka je ɗauka da sun ci gaba da aikin su ba tare da wani ya musu ya hana su ba.
To ba a wajen inda aka ake rushewa shi dan takarar gwamna na PDP din ba ne aka kama su?
A wajen ne kuma amma gini ne aka ba da court order ƙarƙashin Gusubda wanda court order suka je suka yi executing. Abin da kawai 'yan sanda suka yi a wannan wajen shine sun yi providing security su tabbatar cewa ba a samu wani matsalar tsaro ba.
To yanzu dai su wannan 'yan jarida an sake su?
Sun jiya muna tare da su ba su ma ba abu ne wanda ya ɗauki lokaci ba kwata-kwata 'yan mintuna ne.
Akwai wanda mai ɗaukan hoto ya ce an kwace handset ɗinsa da ban ɗaukan hoto.
Gaskiya babu ba mu samu wani report na wani wanda aka kwace hansar dinsa ko abin daukan hoto ba a yanzu haka.
Mr. Joseph Atago ɗan jarida ne mai daukan hoto da ke aiki a kamfanin jaridar Trumpeter ya yi bayanin yadda 'yan sanda suka tozarta shi da kuma raba shi da kayan aikinsa.
Mun je kofirin urban development ne suka yi basu namu da yi press conference sannan kuma da yi demolition. So press conference ɗin kurun take place so shi ne muka wuce benin din yadda ana abuna demolition din so da katafila yana nan ya greda din kana nan so at water to take a picture na inin kafin a yi demolition before and after
haka shi kenan ɗan sanda ko suka ya wane ne wanda ta aike ka san kamar wasan su san hannu na sun doke waya sun kwace kamera they just move him off they will be division from gombe division haka kai mu pantani na tabbatar maka
to da aka kai ku pantani ne ne target din su da suka faɗa akan ku
to ko an je muku a bankon awas daga bayanin shi ne direktin daga CPS lalalala tun da akwai member zimu don jere waje CPRO suka je waje CP shi ne aka yi rubutu na mu.
To menene dalilin da za a zuwa kama ku?
Shi na gudu dan sannan ne direktin sun mai dalili ba.
Ba su ga muku dalili ba dai ko sun ga ku kun je ko wani
da? Ya ce kawai ina ɗaukar hoto ina bidiyo nasu wa rajistar da ya kwace waya yana waya yana jibo na yankiri sannan kuma ya fara duba wayan kuma bai gan hoto bai gan kuma bai gan bidiyo ba.
Ku yanzu shi kenan kun bar matashin ya mutu shi kenan.
Gaskiya ni kotu dan gani a shi ne ba shi ba zan je kotu. Kiki dai ya fata hakuri amma ni ne ran tsaya nan ba gaskiya ba ran tsaya ba. Idan haka da mai tsaro ana biyan su kare mu da gidigogi da su dana basu albashi kuma suna ci mana mutunci a ƙasar ma ai wannan ba daidai ba ne.
Ku nawa ne aka yi muku haka?
Ni da AIC cika.
Musa Joseph Adabu kenan ke bayani dangane da irin halin da ya gani a lokacin da ya je gudanar da aikinsa Abdulhamid Muhammad muda Amurka. Daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab, kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25. Ga masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraronmu a tasharmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu ta yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga Sulemu Mini Barma da shirinmu na nakasa ba kasawa ba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sule Mumuni Barma. Har ila yau muna tare da Madam Ado Zainabu Abdalla, darakta a wata makarantar firamaren birnin Kwanni da ke jamhuriyar Nijar, wace a shirin da ya gabata ta yi bayani akan gwagwarmayar da ta sha a makaranta, musamman kalubalen da ta fuskanta kafin ta samu gurbin karatu a makarantar malamai wato Ecole Normale da ke birnin Tawa. Saboda a tunanin shugaban makarantar na wancan lokaci, masu tawaya ba su cancanci shiga aikin malinta ba. Dagewar mahaifin malama Zainabu akan maganar ilimi yasa ta kai ga cimma gurinta, abinda ke nuna mahimmancin goyon bayan iyaye wajen samar wa ‘ya’yansu na kasassu tsayayyar madogara. To a yau za mu dora daga inda malama Zainabu ta soma aiki bayan kammala karatu a ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako.
Da na hito da diplom ɗina sai an ka kawo ni tasawa wajen ma'aikata tsohon furefe da ya tashi nan Abba Lele shine lokacin nan inspector ɗina. To matar shi tare mun kai Ecole Normale ya aje mini biro cikin inspection ya ce nan zani aiki ko da na zo sunana gashi an bani biro. Wallahi Haruna Maman Bako wata guda na cikin inspection din nan raina abu a ce ke sai na ga karatun ga dudda nayi cikin biro na zani ida sasu wanda mun kai karatu da su duk suna zuwa suna doka kaya suna taya suna ba darasi ni ina nan zamne na kai sati ina kuka Alhaji Abba Lele zo iske ne ce mini Marmazal Zainabu ya ce lahiya kike kuka nace ni wallahi wanga birore na tsane nace na gwammace a kai ni wata lakwal wadda a san kilometer 100 da tasawa sai ce ni ikon Allah Zainabu masu kafafu suna bada su zo biro ke kina kokarin ki hita nace kowa da abin da yake so ne nace ku bar ni dai in sai wannan abin da na iya in zuba ma yara masha Allah sai ya kire su prefe na da sun ka zo sun ka gani sai aka ce to a kai ni Ecole de Fite sawa nan inda nayi karatu na an ka kai ni kuma na iske director fitin da ta karanta shi ne shekara guda sai na ga ƴan mata tana wani wuri tana karanta su a lokacin nan kunya ne sai na koma ni nemi a sector sai na koma inda tsoho can tan to daga tan sai da muka yi shekara 7 ina karanta su an ka tado mu malbaza daga nan ne daga cikin karanta su ne na samu mai gidan gana ya Armeni daga malbaza ne shekara 9 ina karanta su mun ka komo nan Kwanni yau kwani shekara mu 14 azimilte shekara 32 ne ina karanta suwa
to yanzu wani gargadi ko kira za kima mutane wanda ke cikin ir wannan hali naki ko na polio ne ko kuma ba shine yasa suka ragauta ba dan su gane cewa suna SUV tsaye da kawahun su su neman makan su abin dogaro ga kai in kuma ƴaƴan su ne suka shiga wannan hali suna iya sun nigirsar da ƴaƴan su domin su ma su samu abin da za su iya ceton kansu gobe
na farko dai uwaye dai zan ja mu hankali tunda ma'aihi ko ma'aiya sai in taso danta sosai sai yayi abin kwarai ai magana san ka ce ka so danka sosai duniya ta kishi kuma ka kishi duniya ta so shi ni babu irin kashin da ban sha ba bisa karatu baba na bai raga mini komai wajen kashi sai na iya karatun nan amma shi ya san dalilin da yake mini haka nan dan saboda kai ya gani ina bara kenan uwaye ma in sun kai madiyan su haka nan horon nan sai ayi abin kwarai amma yanzu ba anan ganin shi horon nan kai da kake da damu wanda yake da rugowa ka kokarta ka koya mishi komai aikin da duk zaka koya mishi na karhi ne na boko ne na ina ne shi da ya hidda kai ne kai ya shiga swata kai ya shiga bara ya samu dai abin da zai samu hayya ba wani tunda ni gashi masha Allah shekara 32 ina gurguncewa amma bai hana masu kafahu nan suke ci karkashi na masha Allah to kenan inda ubana bai tsaye tsayin daka ba yabbi ni da gurmuntar ne ce ha yalla gurguwa ce bata iya da ban iya komai kuma inda nan gode ma Allah masha Allah duk da karatun da ubana yayi matsanayi babu aikin hannu wanda iya mace za ta yi da mai iya shi ba babu shi kalmisa dinki tricotage wannan darauri babu irin wanda ban iya ba
kuma kina yin sunan kina sayarwa
eh ina yin su ina sayarwa amma yau da gobe kun san gami da idanu sai na rage wa ansu abu
na rage wanda ki koya ma dan so iya
lalle na harko na koya miki shiyata ta ko iya kuma har yanzu tana ta amfane shi na koya mata tricotage wannan yadda ake daddara duk mai ciki ni da kaina nake neman masu cikuna ina bada tana yi musu tana samu abin da ta samu ita ma kwamme na jarkin kuma daga baya da idanun sun kakiya ni yanzu activity principal ita kullum bombo glass ne sahiya in ta waye
ma'ana dai baki kwance da
ah ban kwanta ba in dai sahiya ta waye na samu abin da yaro zai ce mini mamma bani in meka mishi alhamdulillah
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da karshen wannan tantaunawa yanzu a madadin Madam Ado Zainabu Abdallah director wata makarantar firamare a birnin Kwani da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Hagaida Suleiman Mumin Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar The Herald da mu so masharifin jaridun nan yau. Rahoton akan tanjara na shekara ta 2021. Ma'aikatan kiwon lafiya 146 sun lakome Ghana City miliyan 1.5 na ainihin albashin da ba a biya ba daga jimlar. Rashin gaskiya na biyan kuɗin haraji na Ghana City miliyan 5.5. Jaridar ta ce rahoton Auditor General na shekara ta 2021 bayyana cewar ma'aikata 146 daga rukunoni daban-daban na ma'aikatar kiwon lafiya sun lakome Ghana City miliyan 1.5 na albashin da ba a karba ba wannan ya danganci jimlar kuɗi Ghana City biliyan 1,080,913,824 na kuɗaɗen albashi da aka gano ta ainihin Auditor General da ake sama da faɗi da su da sun ka haɗa da ire-iren su masu tarin yawa. Ita kuma babban jaridar ƙasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin ta rawaito. Kuɗin rage tsadar rayuwa kashi 15 da aka yi alkawari tsakanin gwamnati da ma'aikata ya samu shiga accounting din ma'aikata. Jaridar tace the controller and accountant general wato rukuni da ke biyan kudin ma'aikata ya biya ma'aikata kashi 15 na kudin sadar rayuwa na wato allowance kashi 15 na kudin sadar rayuwa da aka amince tsakanin gwamnati da kungiyar Kadagu. Za a rinka gwada idanuwar direbobi kan a basu lasensi babban mai kula da sashin bayar da lasensin tuki da kuma na mototi shine ya faɗi haka kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce director jihar Ashanti na DVLA sashi dake bayar da lasensi kenan Amos Abeka ya ba da sanarwa cewa somi daga 1 ga watan Satumba shekarar nan dukkan wanda zai nemi ya samu lasensin tuki sai an gwada lafiyar idonsa daga cibiyar kiwon lafiya da aka amince da ita ya bayyana cewa wannan atisayi zai iso ne a ƙarƙashin fiska na biyu na shirin gwada idanuwa a matsayin bukatu na bayar da lasensi yadda ya dace da ka'idan akan hanyar mota na shekarar 2020 da kuma jaridar The Ghanaian Times wannan labarin tarwaito commission da ke kula da gandun da zakatabun murci a rufe gidan adana namun dawa wato zoo na nan birnin Accra jaridar ta ce commission nan da ke kula da gandun dazuka ta umurci a rufe gidan adana dabbobin dawa wato zoo din Accra ga jama'a wannan a dalilin wata mutuwar da aka samu ne na wani mutum wanda aka ce wanda zaki ne ya kashe shi a nan cikin zon a ranar Lahadi da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra ga
Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To a takaice dai kasar Sin ta fuskanci matsanancin zafi da fari a bana irin yadda ba taba gani ba. Al'amarin da masana ke cewa zai iya yin barazana ga samar da abinci makamashi da tattalin arziki da China ke baiwa muhimmanci. Sananin yanayi wanda ya fi kamari a kudu maso yammacin lardin Sichuan ya shafe fiye da kwanaki 70 wanda ke nuna yanayin zafi mafi muni tun lokacin da aka fara rubutawa ana ajewa a shekarar 1961. Yanayin zafin Sichuan ya kai ma'aunin Celsius 43 a Bebe kuma yanayin zafi ya kai ma'aunin Celsius 45. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar a jiya Laraba ya nuna cewa yawan iska mai haddasa dumamar yanayi da kuma ƙara hawa da gabar ruwan teku yayi a duniya yayi kamari a shekarar 2021 wanda ke nuna cewa sauyin yanayi yana ci gaba da tabarbarewa gabanin sake daukar wasu matakai da aka yi na dakile fitar da iska mai lahanin. Bayanan da aka gabatar a cikin wannan rahoto a bayyana suke muna ci gaba da ganin hujjojin kimiyya masu ƙarfi da ke nuna cewa sauyin yanayi yana tasiri a duniya kuma bai nuna alamar raguwa ba, inji Rick Spinrad, shugaban hukumar kula da tekuna da sararin sama wato National Oceanic and Atmospheric Administration. Akalla fararen hula 50 ne aka kashe a wani farmaki da sojojin Mali da na 'yan kasashen ƙetare suka kai a ranar 19 ga Afrilu, inji Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto a jiya Laraba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha zargin sojojin Mali da kashe fararen hula da waɗanda ake zargin mayakan sa kai ne a tsawon shekaru 10 da suka kwashe suna yaƙi da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Al-Qaeda da IS. Gwamnatin mulkin sojan Mali wacce ta karbi mulki a wani juyin mulki a shekarar 2020 tana fama da masu ta da kayar baya tare da taimakon wasu sojojin haya na kamfanin Wagner mai zaman kansa dake kasar Russia.
To masu sauraro anan kuma muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Carl. Ni Hanifa Kabir Isa nake cewa sai anjima. Bissalam.